This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19:31:49 sai kilohertz 4,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashoci kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani, sarauniya, fara'a, noma, dalol, niya da kuma niya. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya dandangula voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Juma'a ta babban rana 11 ga watan Disamba. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim a yau ne daga rambin Washington DC tare da Sabu Imam Aliyu da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kafin mu tsunduma cikin shirin namu, Sabu a ba mu kanin labarai.
Ma'aikatar tsaron Amurka da ake kira Pentagon ta ce farmakin da jiragen saman yaki na rundunar taron dangin da Amurka take wa jagorance sun kai da suke kaiwa a Iraq da Syria sun halaka manyan shugabannin kungiyar ISIS guda 3 da sojojin waɗannan kungiya 350. Wakilan kungiyoyin adawa daban-daban fiye da 100 a Syria sun amince kan tsare da za a bi wajen gudanar da shawarwari da gwamnatin shugaba Bashar al-Assad. A jihar California, kwararrunin kaya suna aiki a tafki a birnin San Bernardino, inda aka ba da rahotannin cewa mata da mijin nan waɗanda suka kashe mutane 14 wuri sun ziyarci wurin a ranar da suka yi wannan danyen aiki.
To, karin labaran kenan. Sakamakon shawarar da babban bankin duniya ta bayar na a cire tallafin man fetur a Najeriya, 'yan Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayinsu game da wannan batu.
Shuwa yake amfana shi talakawan da ake sasu amfana su suke amfana
har wa yau akan wannan batu dai na man fetur. Shi ma Umar Faruk Musa ya tattauna da tsohon ministan man fetur Alhaji Umar Dambo akan wannan batu na cire tallafin man.
In Najeriya yanzu haka kawai ka gigif ka zo ka ce an dauke wannan tallafi baka yi wani tsari ba, baka yi wani shiri ba, baka yi komai ba, to wannan ba zai yiwu ba.
Sai kuma mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki na Jummai Ali, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ma'aikatar tsaron Amurka da ake kira Pentagon ta ce farmaki da jiragen sama na yaƙi da rundunar taron dangin da Amurkan ke yi wa jagoranci suke kaiwa a Iraq da Syria sun halaka manyan shugabannin kungiyar ISIS guda 3 ciki har da ma'ajin wannan kungiya. Kakakin rundunar taron dangin Steve Warren ya faɗa jiya Alhamis cewa Abu Salah shine yake kula da harkokin murɗiya da kwace na ISIS. Warren ya kira Salah ɗaya daga cikin ƙwararrun shugabannin ƙungiyar ta ISIS saboda haka mutuwarsa za ta kassara samun kuɗaɗenta. Hakanan kakakin ya ce hare-hare da rundunar taron dangin take kaiwa sun halaka mayakan sa kai na ISIS su 350 a birnin Ramadi da ke ƙasar Iraki. Har ma sojojin ƙasar ta Iraki sun kwace wani ɓangare na birnin Ramadin a makon jiya, amma ƙungiyar da ish tana riƙe da sauran garin. Hakanan a jiya Alhamis wani babban jami'i a Baitul Malin Amurka Adam Subin ya ce kungiyar ISIS tana da dukiya sosai wacce kassara hanyoyin samun kudadenta suna da wuya. Mr. Zubir wadda yake sashen tattara bayanan sirri dangane da ta'addanci da hanyoyin samun kudadenta a Baitul Malin Amurka ya yi magana ne a Ingila, inda ya ce kungiyar tana samun fiye da dala miliyan 500 daga sumogan mai da kuma kusan dala miliyan 1,000 wacce ta wawushe daga asusun bankuna a Iraki da Siriya da kuma wasu miliyoyi da ta kwace daga hannun wasu 'yan kasashen nan guda biyu.
Wakilan kungiyoyin adawa daban-daban a Syria sun amince kan tsarin da za a bi wajen gudanar da shawarwari da gwamnatin shugaba Bashar al-Assad. Fiye da wakilan kungiyoyin adawa na siyasa da masu ɗaukan makamai ne suka tashi daga wani taro na ba safai ba a birnin Riyadh jiya Alhamis, inda suka amince kan shirin ci gaba a kan shawarwarin. Duk da haka kungiyoyin ba su zaɓi wakilansu a zaman da suka yi ba a gwamnatin ba. Shawarin da aka yi a ƙasar Saudiya sun samo asali ne daga shirin manyan ƙasashen duniya 20 da suka amince a kai cikin watan jiya. Tattaunawar da suka yi a Vienna, ƙasashen da ake kira wato hukumomin ƙasa da ƙasa masu goyon bayan Syria sun ayyana watan Janairu mai zuwa a zaman wa'adin fara tattaunawa tsakanin gwamnatin Assad da ƙungiyoyin 'yan hamayyar ƙasar masu sassaucin ra'ayi. Kamfanin dillancin labarai na ƙasar Saudiya ya ce ƙungiyoyin adawar sun amince cewa burin cimma yarjejeniyar ta fuskan siyasa shine kafa ƙasa wacce take mutunta ɗayancin 'ya'yanta tsarin da anan gaba babu hannun shugaba Assad a cikinsa.
A jihar California, ƙwararrun ninkaya suna aiki a tafki a birnin San Bernardino, inda aka ba da rahoton cewa mata da mijin nan waɗanda suka kashe mutane 14 makon jiya an gansu sun je wurin ranar da suka karkashe mutane. Mukaddashin daraktan hukumar FBI mai kula da shiyar Los Angeles David Bodich ya ƙi bayanin ainihin me masu ninkayan suke bida a cikin tafkin jiya Alhamis. Amma wata kafar yada labarai ta ce sai ta yi akwai kundin na'urar kwamfuta da watakil ake zargin maharan suka jefa a ciki. Bodi ya ce bincike a tafkin zai ɗauki lokaci. Ya ce hukumar za ta gaza a aikinta idan ta kasa bincike ko bin kadin duk wani bayani da ta samu.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Sakamakon neman jin ra'ayin jama'a na baya-bayan nan ya nuna cewa babu abinda Donald Trump zai faɗa zuwa yanzu da yake illa ga matsayinsa na zaman kan gaba a wajen masu ra'ayin mazan jiya waɗanda suke goyon bayansa. Ƙasa da wata biyu kafin a fara jefa ƙuri'an zaɓen fidda ɗan takara da ake farawa daga jihar Iowa a cikin watan biyu, a daren Litinin ne Trump ya tada rigima a ciki da wajen Amurka lokacin da ya ba da shawara a hana musulmi shiga Amurka. Amma duk da hakan a zuwa jiya Alhamis, sakamakon neman jin ra'ayin jama'a a faɗin Amurka da kuma wasu wurare da za a fara zaɓen ya nuna farin jininsa sai ƙaruwa yake yi. Ƙuri'ar neman jin ra'ayin jama'a na baya-bayan nan da tashar talabijin ta CBS da jaridar New York Times so gudana a faɗin Amurka ya nuna Trump yana kan gaba da kashi 35 cikin 100, can gaba da Senator Ted Cruz daga jihar Texas wanda yake da kashi 16 cikin 100. Sai kuma tsohon likitan kwakwalwa Ben Carson da kashi 13 cikin 100. A ƙuri'ar da aka yi a wasu jihohi kuma Trump yana can kan gaba a jihar Hampshire yanda yake gogayya da Ted Cruz a jihar Iowa a jihar South Carolina kuma yana kan gaba a nan ma.
A Bangladesh, hukumomin ƙasar sun ɗage takunkumin da suka azawa dandalin sada zumunta na Facebook. Mako uku bayan da ta ɗauki wannan mataki kan dandalin Facebook ɗin da WhatsApp da Viber bisa dalilan tsaro. Amma jiya Alhamis ma'abuta Facebook sun samu damar amfani da dandalin. Amma WhatsApp da Viber har yanzu gwamnati tana ci gaba da toshe kafofin kuma babu tabbas kan kowane lokaci ne gwamnati za ta janye garkame su da ta yi. Ministar sadarwa Tarana Halim ta ce gwamnati za ta ɗage takunkumin da zarar babu barazana ga tsaro. Ta gode wa matasa masu amfani da dandalin Facebook har ma da masu sukar lamirin gwamnati saboda haƙuri da suka nuna. A cikin watan Nuwamba ne gwamnatin ta katse hanyoyin amfani da kafofin sada zumuntar bayan da shugabannin hamayya biyu ba su samu nasara ba a ɗaukar ƙara da suka yi kan hukuncin kisa da aka yanke musu dangane da zargin laifuffukan yaƙi da suka aikata a lokacin da ƙasar ta yi gwagwarmayar neman 'yancin kai a 1971. A cikin watan Janairun bana gwamnatin kasar ta katse kafofin sada zumunta na dandalin Tango da Viber bayan da suka yi farin jini a zaman haɗa kan mutane domin gudanar da zanga-zangar nuna kyamar gwamnati.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka. To bari mu faro takun daga jihar Adamawa Najeriya inda tana cikin jihohin da ke ci gaba da fuskantar matsalar man fetur. Ibrahim Abdulaziz ya aika mana da rahoton cewa 'yan Najeriya ne ke ci gaba da tofa albarkacin bakinsu game da cire tallafin man fetur da babban bankin duniya ya baiwa Najeriya. Ga dai Ibrahim Abdulaziz din da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A rahoton na bankin duniya da ya fitar game da tattalin arzikin Najeriya, bankin na maganin akwai bukatar samun wani sarari ta fuskar kudin shiga domin kasar ta samu damar sararawa har ta samu damar samar da muhimman abubuwan ci gaba. Wannan ra'ayi na bankin duniya da ya zo daidai da na sarkin Kano Muhammadu Sanusi, wanda shi ma a kwanaki ya bukaci gwamnatin Buhari da ta janye tallafin man, ko da yake gwamnatin ta nuna cewar ba ta da aniyar janye tallafin man. To koya sauran 'yan Najeriya ke kallon wannan kira na bankin duniya? Ga dai ta bakin wasu a Yola Fadar jihar Adamawa.
To ai bankin duniyan nan kusan kullun su ne kamar abokan gaban abun kasashen Afirka. Duk lokacin da kaga sun dauko wani abu suna so ne abun da zai kara kawo ma mutane wahala kuma ya kawo mutane fitina a cikin kasa. Karin a cire tallafi fitina ne kawai ake so a jamu a ƙara jawo a cikin ƙasa. Dama ƙasar tana abun ta tangantagal, da zarar an zo an ƙara mutane boarding wata wahala, to ƙashin ta kuma mutane za su ƙara tashi ne a ƙara samun matsala cikin ƙasan. Saboda haka ni ba mu goyi baya ba.
Gaskiyar magana, wasu mutane ne tsiraru suke amfana da wannan tallafin da ake cewa ana bayarwa. Ya kamata ba a janye ba, amma a lokaci guda ya kamata a duba batun, wato su wa yake amfana shi. Talakawan da ake so su amfana su suke amfana. In kuwa ba lallai su ne suke amfana da shi ba, to gaskiyar magana a duba a ga me ya kamata ta yadda zai talaka zai zama ya rage masa, an sauƙaƙe masa wahalhalun nan da yake ciki. Domin gaskiyar magana, wannan tallafi da ake magana su tare ana cewa wasu ne ke amfana da shi. To ko in ta tabbata haka din ba talakawan da aka yi domin su ba, to gaskiya bai da wani amfani.
To sai dai kuma wannan mako na zuwa ne yayin da matsalar karancin man fetur ke ƙara ta'azzara. Lamarin da yake masu ababen hawa kan shafe awanni a layin mai, ko da yake sautari akan zargin dalalan man da cewa su ne ma ke kawo karancin sa. Zargin da ko shugaban kungiyar dalalan man mai kula da John Adama da Taraba Alhaji Abubakar AA Butu ke musantawa.
Matsalar man fetur ba ya faru ne a jihohi biyun nan kawai ba, ya faru ne a ƙasa baki ɗaya. A sanadiyan rashin isasshen mai ɗin a ƙasa, wanda kamar yadda mafi yawan mutane suka sani an sha faɗa cewa muna amfani da lita miliyan 40 ne a kowace rana. Sa'annan refineries namu idan suna aiki gaba ɗaya suna producing 19 million liters ne. Sai ya zamanto masu shigo da man fetur na ƙasa dafa-dafar nasu yawanci ba sa aiki saboda rashin mai ɗin. Ya zamanto abinda muke samu ɗin bai wadaci ƙasan ba, to wannan shi ne hakikanin abinda ya kawo matsalar man fetur a ƙasa baki ɗaya, wanda ya taɓa kowace jiha a faɗin ƙasar nan, ba Adamawa da Taraba kawai ba.
To ko ina kuma batun kuɗin tallafin da wasu dalalan ke samu a yanzu, har ila yau ga Alhaji Abubakar Butu.
To wannan kuɗi da kake magana ɗin, inda matsalar man fetur ɗin Najeriya yake so aka fitar wannan kuɗi ɗin, ba mu independent marketers ba. Akwai wani abu da mutane ba su fahimta ba, duk da cewa turancin guda ɗaya ne aka ce marketers, kowa sai ya ɗauka mu ɗin ne gaba ɗaya, amma ana nufin importers, masu shigo da man fetur su ne aka fitar wannan kuɗi ɗin. Ina fata an fahimta. Mu kuma muna tare da Petroleum Equalization Fund, mu su suke biyan mu. Su kuma importers, kuma da take ba su mai subsidy, kudin subsidy nasu. Wanda kuma tushen matsalar man fetur, musamman kare-karen farashi da wasu matsalolin da ake samu, ta can ne ake samu. Dalili kuma shine kamar haka: baya da za a yi ka shigo da man fetur a ƙasa, ka sauke a depot naka, ka sayar mana a farashin da kaga dama, ka ce kuma kana so baka subsidy. Shi yasa mai girma shugaban ƙasa ya bi due process, zai ba ku kuɗin ku amma ga ka'ida, wanda yasa aka samu jinkiri kafin har shekaran jiya tukunna kuɗin ya fita aka danka musu.
Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
A faɗa wa mutane shugabanninmu ya kamata duba batun mayin fetur.
To har wa yau dai akan wannan batu, Umar Faruk Musa ya tattauna ne da tsohon ministan albarkatun man fetur Alhaji Umar Dembo akan wannan batu na cire tallafin mai. Kuma Umar din ya fara tambayan ministan ne ko ina mafita game da wannan batu da ake ta ce ku ce a kai.
To abu ne mai wuyan gaske, don saboda kasan ita bankin duniya da kuma irin kungiyoyi irin waɗannan suna da nasu harkoki, suna da abubuwansu duka saba, suna shiryawa su yi abubuwa yadda yake, suna da yadda suke so su tafi yadda duniyar baki ɗaya, ko kai ƙarami ne ko babba ne ko ya kake, su suna hidimansu ne na bankin duniya. Mu kuma muna so mu ga cewa an ji da Najeriya. Yan Najeriya yanzu haka kawai ka gigif ka zo ka ce an ɗauke wannan tallafi, baka yi wani tsari ba, baka yi wani shiri ba, baka yi komai ba, to wannan ba zai yiwu ba, kuma zai ɓata sha'ani, sai ka ga kaman cewa ma an haɗa baki ne, don saboda masu shigo da man nan da sauransu duk hidima ne suke kasuwa ta duniya. In kana maganar bankin duniya za mu ce to su ma duk ana haɗa baki ne, ga su an je su je su shigo da mai su karɓi kuɗi su yi hidimansu, wanda aka sa na gaske da na ƙarya duk su yi ta hidimansu.
To amma ai akwai 'yan Najeriya ƙwararru masana sha'anin tattalin arziki da suka daɗe suna kira ga Muhammadu Buhari ya janye tallafin nan, saboda tattalin arzikin Najeriya ba zai iya ɗauka ba. Kwanan nan ma sarkin Kano Muhammadu Sanusi ya yi wannan maganar, inda ya ja hankalin ƙasa game da lalurar tattalin arziki da ci gaba da ɗaukar tallafi na man fetur. Wannan ba ha ganin ba magana ce ta wata ƙasa ba, ma 'yan Najeriya ma ƙwararru sun yadda sun gamsu cewa tattalin arzikin Najeriya zai ruguje baki daya idan aka ci gaba da daukar nauyin tallafin mai.
To abun fa ba wai kawai ya kawo masana tattalin arzikin kasa ne kawai za su yi ba. In gwamnati tana so sai ta tara mutane masana abubuwa da yawa da 'yan siyasa, masana da rayuwar jama'a da kuma masu tattalin arzikin kasa da masu ciniki da masu cinikayya da sauransu a zauna a tattauna a fidda abin da zai fidda mu daga cikin wannan rigima. Ba wai kawai waɗansu ɗan gefe su ce kaza sannan a ɗauka cewa shi ne daidai ba.
Yanzu kai a fahimtar ka me ya kamata a yi domin gwamnati ta janye tallafin nan a jefar da kwallon mangoro a huta da guda?
Eh to ya da zanin ki san lafiya da yanzu wannan suka je sai kawai a kirawo jama'a waɗanda suka san logon abubuwa da 'yan siyasa da masu tattalin tattalin arzikin kasa da sauransu a zauna gwamnati ta kafa don tuntuni sai a yi ta magana a ce za a janye, amma ba a zauna an ce me za a yi ba, ya taya za a janye me da me za a yi, saboda akwai abubuwa da yawa. Za a iya yin refineries matatun mai da yawa, za a iya karo waɗansu, za a gyara na yanzu, za a iya samun amnan ƙasa motoci da ake amfani da su da mai, ana iya ragewa a yi a sa gas don tuntuni shekara 20 da suka wuce a nan Najeriya a wari ana cancanza mutane mota daga mai ta koma mai gas. Ana yin waɗannan abubuwa sai a samu a rage wahalhalu, a san yadda za a yi sannan a cire, amma ba kawai a zo a ce a cire ba ba tare da an shirya ba. Gwamnati zai ta yi wannan shiri na sosai.
To madalla har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu agogo ya ce karfe 12 na tsakar dare da minti 16 ga shirinmu na gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke, wannan ko shakka babu. An kiyasta cewa likita ɗaya ne ke kula da kimanin mutane 6,000 a Najeriya. Za mu dubi dalilan da suka sa ake ƙarancin likitoci a Najeriya. Kafin idan da sauran lokaci, ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Assalamu alaikum masu sauraro, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Ƙungiyar likitocin Najeriya ta ce tilas ko kuma akwai buƙatar gwamnatin Najeriya ta ɗauki matakan inganta harkokin kiwon lafiya a ƙasar na ƙarancin likitoci, domin an ƙiyasta cewa likita guda ɗaya ne ke kula da kimanin mutane 6,000. Sa'annan kuma wasu likitocin sun gwammace su je wasu ƙasashe domin a Najeriya ba a biyan likitoci albashin da ya kamata. Uwa uba kuma ga ƙaranci ko kuma rashin kayayyakin aiki a asibitoci. To na tuntuɓi Professor Abdulsalam Nasidi, Daraktan Cibiyar Ƙayyade Yaɗuwar Cututtuka ta Najeriya, da kuma yadda hirar tamu ta kasance.
Masu kulawa da lafiyarmu, masu kulawa da rayuwarmu, mai sama Allah ya taimake su.
Kaji dai wannan bayanin da na maka Profesa, me yasa ake ƙarancin likitoci a Najeriya?
Akwai dalilai iri-iri. Na farko shi ne makarantun da ake koyar da aikin likitoci ba su yi saba tukuna. Amma duk da haka kowane shekara kowane lokaci ana ta ƙarawa. Jihohi masu fara jirgin wannan su kuma shi yana taimakawa sosai. Na biyu asibitocin da ake samu inda likitocin suke aiki da yawan su ba su da kayan aiki da ya kamata. So likitocin suka je sai zama ba su jin daɗin wajen ayyukansu ko su koma su fice daga asibitocin da gwamnati suka mallaka su koma na wanda ke wato private sector. Na uku shi ne gaskiya magana albashi har yanzu bai kai ga yana za a ce a zo a gani ba, amma duk da haka Najeriya ba ta cikin wanda suke biyan likitocin su ɗan kaɗan, ba wai abin ya ɓaci ba ne haka. Na huɗu shi ne akwai wurare da yawa wanda likitoci sun je sun taru kamar su Lagos, su Oyo, su yammacin Najeriya da wasu gabas ta kudu, inda aka fi samun likitoci sun je sun makale a wurin, ba su son su zo inda ake wato kamar su karkara, su arewa, inda babu kayan aiki, babu asibitoci da yawa. Saboda haka in aka duba kamar a ce a yammacin Najeriya yanzu nan akwai a kowane ma'aikaci akwai likita ga kowane 2,000 wato cikin jama'an Najeriya. Amma aka zo arewa to nan ne ya tsaci. Sai ce akwai likita ɗaya ga wajen 9,000 jama'an Najeriya. Saboda haka aka misalin araba a ga nawa ne duk Najeriya ne sai ce to da kowane mutum 5,000-6,000 shi za a samu likita ɗaya. Wannan ya yi nisa da abin da makarantar lafiyar duniya suke so a samu.
To kai bayani akan cewa a kudancin Najeriya din an fi samun likitoci, sannan kuma wasu likitoci din sukan bar asibitocin gwamnati su koma asibitoci masu zaman kansu. To waɗanda kuma suke zuwa ƙasashen waje kuma fa sun gwammace su yi aiki a ƙasashen waje.
To aiki ma ke cikin dalili domin ƙasashen waje ana biya albashi fiye da sau 10 ga abin da ake biya a Najeriya, ga kwanciyar hankali, ga kayan aiki, ga kuma abubuwan da za a ba likita da daraja. Saboda haka duk da yansu sai su fice. Abin da kake shi ne ƙasashen da suke zuwa su sun fi kusan kai ga abin da makarantar lafiyar duniya suka recommended cewa ga kowane mutane 600 zamana akwai likita ɗaya. To kamar su America da Ingila, to ai su sun fi kusa da wannan. Sai kuma ga shi abin da kake mu da ba shi ba sai a dinga zuwa ana aiki a can. Lalle rashin ba da kayan aiki da albashi masu albashi da kuma kullum ana ta faɗa yanin ma'aikatan lafiya a ƙasa shi ma yana jiya mutane su gaji, su likitocin su gaji sai su fara ficewa daga ƙasar Najeriya.
To a matsayinka na daraktan cibiyar ƙayyade yaɗuwar cututtuka ta Najeriya, waɗannan matakai kake ganin ya kamata Najeriya za ta ɗauka domin shawo kan likitoci ya zama da cewa suna kwaɗayin zuwa yin aiki musamman ma a yankunan karkara?
To na inda zan tabbatar da muke cewa gwamnatin Najeriya yanzu nan sun riga sun fara ɗaukar matakan da zai kawo gyaran wannan matsala. Shi ne na farko maganan budget, wato kuɗin da ake ba masana'antar lafiya, wato
sassafen kuɗi
sai aiki su tsari lafiyar jama'an Najeriya ko kusa da su kashi 10 mabeyi ba. Amma yanzu Allah ya taimake mu, akwai abin da ake kira National Health Act. To aka kaddamar da wannan, zan tabbatar miki cewa insha Allah bangaren masana'antar lafiyar Najeriya za su samu dindin kuɗi masu dindiniyar da za a iya kamar wannan aiki a fara wato ƙara makarantu da za a koyar da likitoci da kuma a dinga gyara ana taimakawa su likitoci masu samu kayan aiki a ginin wato asibitoci wanda ko'ina ka ji a duniya za a ce lalle Najeriya mun yi kokari. So in aka haɗa yin wani da kuma mutanenmu especially gwamnoninmu na arewa su ya kamata su liƙe, domin a arewa ne babu likitocin nan da yawa. Kuma ga shi mun yi a Kano an zo an gani lokacin da wajen kuɗina jina sai iti na yi ne wani classmate ɗina Colonel Idris Garba ya yi gwamnan Kano. Ina zuwa Kano kawai sai ce ai mun ɗauka Kano tunzin jiwa ga ku ne a gaba arewa, amma kawai likitocin ku wato indigenous likitocin ku ba su 17 ba. Sai nake mishi to kai da ka zama Colonel ai sai da ka bi ka proce ta makaranta musamman yara a makaranta, wallahi Hajiya ya yarda. Daga lokacin akwai wata commissioner Hajiya na Nuno da ita da Dr. Sadiq Wali da ni muka miki, wallahi tsakanin lokacin nan da yau muna da likitoci sun fi 2,000 a Kano. Muka miƙe gwamnan ne ya tura yaranmu zuwa Rasha zuwa ƙasashen waje kafin ki ce shekara 5-6 sai ga Kano da mu da Oyo ma ina jin Oyo ba su cin likitoci ba yanzu. Saboda haka sauran gwamnonin arewa su koya kwanko suna zuwa shi ma muka je muka same shi muka ce dan Allah ga shi abin da aka yi yayi. Sai kuma shi ya zo ma wuce gona da yi ya fi mu abin da aka yi da ya tura yara ba ma aiki likitoci ba aiki duk su je su koyo sana'a iri. Sai yanzu haka magana nake da ke yaran da shi kwanko sun tura kusashen suka dawo, to wallahi Kano za su zama number 1 a Najeriya.
Bisa rahotanni ma shi ma gwamnan jihar Borno ya dauki wannan mataki na tura yara makarantun koyon aikin likita din nan.
To ai abin da ya kamata a yi kenan. Mutane kudi suna da mutoci da yawa. Su da matan suna zuwa makaranta amma wallahi gwamnati ne suka mai da himma ga aikin koyar da likitoci. Allah na tuba shekara 10 nan da shekara 10 inda su koyi yanda Kano suka yi. Gashi ke ce Borno za su yi, Niger za su yi, Sokoto za su yi. Su gwamnati suka yi. Za a sha mamaki a arewa wallahi ko maganar Najeriya zai gyaru.
To ya to akwai kuma wani matakin da za a dauka na kwadaita ma likitocin su je yankunan karkara tunda yankunan karkaran nan su ake bukatar likitocin nan fiye da ko ina.
Dole akwai kuma ce miki wannan National Health Act din nan zai sa bangaren gwamnatin lafiya su sami kuɗi da kuma kayan mutum zai aiki. Don suka ba su kamar abu na tuwa su kira incentive kamar wanda zai aiki a karkara a ce bayan albashinsa akwai abin da za a kara mishi. Yara za su je za su zauna za su yi aiki kuma wallahi komai zai gyaru. Kuma ana yi a kasashe da yawa cito in ka gama makaranta za a baka scholarship ka je ka yi makaranta amma fa in ka gama sai ta shekara 5 kana aiki a karkara kafin ka dawo dole ka ga dama. To shi ma aka yi wannan za a samu likitoci da yawa a asibitocin namu na karkara da kuma su primary health care center. Na uku kuma a ce in dai ka fito daga wuri kaza to in ka gama aikin likita abin sai an tabbatar cewa ka koma garin ku ko kasan ku ka yi service ko shekara 2 shekara ku bayan NYC shi ma aka haka za samu ake abin haka aka yi India aka yi haka koina. To na ƙarshe shi ne yanzun nan ba ma aikin koyi ba kawai ko irin su Ebonyi da sauransu su ba su likitoci da yawa a kudu shi shugaban ƙasa ya ce an ba da lokaci kaza ya zamana kowace jiha ta tura yara kaza su yi su koyi aikin likita shi ma wallahi ka fice ko mu za ki ga kawai an samu rufin a fita.
A makon gobe idan Allah ya kai mu Professor Abdulsalam Nasidi zai kuma bayyana mana irin matakan da ake ɗauka na magance matsalar magungunan jebu da suka zama ruwan dare a Najeriya. Masu sauraro muna kuma fatar za a gafarce mu a saboda ƙurewar lokaci yau ba za ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana ba sai makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake mana fatar alheri a huta lafiya.
To madalla mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice.
Ma'aikatar tsaron Amurka Pentagon ta ce farmakin da jiragen sama na yaƙi da rundunar taron dangin da Amurkan ke wa jagoranci suka kai a Iraki da Siriya sun halaka manyan shugabannin ƙungiyar ISIS guda uku ciki har da ma'ajin wannan ƙungiya. Kakakin rundunar taron dangin Steve Warren ya faɗa jiya Alhamis cewa Abu Salah shi ne ya kula da ko yake kula da harkokin murɗiya da ƙwace na ƙungiyar ISIS. Warren ya kira Salah ɗaya daga cikin ƙwararrun shugabannin ƙungiyar ISIS saboda haka mutuwarsa za ta kassara hanyoyin samun kuɗaɗen wannan ƙungiya. Wakilan ƙungiyoyin adawa daban-daban fiye da 100 a Siriya sun amince kan tsari da za a bi wajen gudanar da shawarwari da gwamnatin Bashar al-Assad a Siriyar. Fiye da wakilan ƙungiyoyin adawa na siyasa da masu ɗaukan makamai su 100 ne suka tashi daga wani taro na ba safan ba a birnin Riyadh jiya Alhamis inda suka amince kan shirin ci gaba akan wannan shawarwari duk da ƙungiyoyin ba su zaɓi wakilansu a zaman da za a yi da gwamnati ba.
To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗaya amma kafin mu tashi bari mu miƙa saƙon taya murna ga Alhaji Shehu Galadima na Bashi Rautan Galadiman Kwantagora ubangiji Allah ya taya shi riko. Haka kuma muna taya Abbas Lalo da Ruqayyah Abdulhamid Musa Mubi murnan ɗaurin aurensu da za a yi gobe a Sabar a garin Jos da ke cikin jihar Filato da fatan Allah ba da zaman lafiya amin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman shi Sabu Imam Aliyu da ya taya ni gabatarwa sai Cubahiro Diodone da ya ba da umarni da injiniyanmu John ni Ladai Ibrahim Ayo ke cewa sai an ji mu.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.